Iya, mak dah orang kita. Masu sauraron Tsintsiya Madaurin Kidaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce yafi zama dan sarki. Kwanaki wata kungiyar nazarin yadda za a fahimci juna a zauna lafiya da ake cewa Society for Peace Studies and Practice da Turanci ta gudanar da wani taro a birnin Abuja, Nigeria. Taron ya samu halaccin jami'an gwamnati da shugabannin kungiyoyin jama'a da kuma shugabannin addini. Bayan an kammala taron na kwanaki uku, wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya samu damar rantawa da wasu shugabannin al'umma da suka halarci taron akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya.
Nan da farko sun da somebody bring somebody other. Ni ne sakitarin kungiya United Arewa Youth for Peace and Family Initiative. Manufar wannan kungiyar shine don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmi da kirista musamman arewa da kudanci ƙasa gabaki daya. Kuma wannan kungiyar kuwa tana wayarwa asalin jama'a kai ta nuna musu cewa ƙasar na Najeriya ƙasa ce wanda musulmi da kirista suke cikin ta, wanda kuma musulmi bai isa ya zanna shi kaɗai ba tare da kirista ba, kuma kirista kuwa bai isa ya zanna cikin ƙasar nan kuwa ba tare da musulmi ba. Shine asal wannan wanda muke kokarin muke wayarwa jama'a kai, sai kuma muna kira shugabanni su kuma su zo su sa abun nan su tallafa wannan kungiyar ita mata ci gaba da asalin yaɗa wannan manufofin gabaki ɗaya don a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da Afirka gabaki ɗaya. Shine asalin manufa wannan kungiya da kuma abun da ya kawo ni tattauna game da wannan al'amari.
Za ka ga ana taruka a Abuja na wayannan manyan shugabannin kungiyoyi ko ma manyan ƙasa. Amma watakila sai ka gabin magana tana karewa wajen taro ne kawai.
Dama abun da ake bukata ba a yi wannan magana, dama ana so ba a yi magana a ga a aikace. Yana ɗaya daga cikin abun da ya sa wannan kungiyar ta tashi ta yunkuri don duk wani abun da za a yi na ci gaba da zaman lafiya mu kasance mu yi magana wajen taro, mu kasance mu yi shi aikace, kuma ya kasance kowa ya gan shi aikace. Dalilin da ya sa muka kafa wannan kungiyar gabaki daya. To shawaran da zan bayar sai kasance zaman lafiya ƙasa gabaki daya. Ba abun da ya kawo rashin zaman lafiya ƙasa kamar talauci da aikin yi. Shawaran da ke bayar ya kamata cewa wannan matasan da suke tsaka hanyar nan duk wanda yake tsaya yake kashe kan, in ka duba za ka ga ba wani mutum kirki ko wanda asali abun nan. Dole ne wanda kaga za ka san matasa ne wanda ba su da aikin yi. Sannan kuma duk a cikin wanda suke tsaya kan hanyar nan in za ka kula ka gani gabaki ɗaya su ba wanda yake da aikin yi, wanda yake da aikin da zai tsaka hanyar nan kashe-kashe ba. To shi yasa muke kira ga gwamnati ba a yi magana zaman lafiya da sauran taruka ba wai a yi magana a sha shayi a tafi ba, a'a. Ya za a yi a sama matasa aikin yi shi ne kaɗai abu ɗaya da zai kawo ƙarshen wannan kashe-kashe a ƙasa gabaki ɗaya. Duk wanda yau yana da sana'a yana aikin yi, yana aiki na dogara da kai ko kuma gwamnati ta zo ta tallafa mai. Yanzu for example yanzu haka zan ba da misali kamar London, England yanzu haka ƙaramar hukuma tana ba wa asalin matasa wanda ba su da aikin yi tallafi sama da iyan canza kuna jan sama da 200,000 da wani abu. Zama ba 200,000 da wani to wannan tallafi ya kamata ce federal gwamnati tarayya ta ɗauki wata shiri na musamman ta kawo a kasance ana koyar matasa sana'a kamar skill acquisition da sauran su gabaki da ba wannan za a rubuta takarda a gani a takarda karanta ka a tafi amma ba a ɗabbaka shi ba shaki bukata a gani ba. Ya kamata a ce an ka a yi initiative wata program wanda asalin ɗan Najeriya zai amfana da isha ya kasance yaran talakawa na wanda ba su da aikin yi a ɗauke su a koya musu sana'a, ana koya musu sana'a nan ko a kasance ana ba su wasu allowances kowane wata ana ba su kaza kaza ba sun gama koyon sana'a sannan nan ta yi gwamnati ta sake ɗaukan kuɗi kuma ta ko ta sai kayan aiki da sauransu wani sana'an da muka koya maka nan ga kayan aiki ka je ka ci gaba da abun nan naka. To muddin gwamnati ta ci gaba da wannan to za su zama lafiya a ƙasa gabaki ɗaya. Rashin wannan din rashin asalin mai aikin yi da koyan matasa sana'a to ire-iren su ne suke ɗaukan makamai da sauransu su je suna tare mutane kan titi da suna asalin mai ƙabilanci ko addini da sauransu. Wallahi ba komai ba ne talauci ne kaɗai ta addabi ɗan Najeriya kasance ake ɗaukan makamai ke kashe kanmu da kanmu. Shi yasa a farko na faɗa musulmi bai isa zanna kasar nan ba tare da Kirista ba kuma Kirista bai isa zanna kasar nan ba tare da musulmi ba kasa ne na kowa da kowa kuma kasa ne kowa ya addini ba wanda zai hana wani addini shi musulmi ya je addini shi Kirista ya je addini shi ba wanda ya hana kowa addini shi ko ba lalle ka tilasta mutum lalle illalla ka je ka bar addini ka kuma addini wani ba da zai taba yiwa ba
masu assalamu alaikum sunana Honorable Barista Ibrahim Bello daga cikin tsohon dan majalisar wakilin tarayya wanda yake kuma zaman igabi a majalisar wakilin tarayya dake Abuja a 2011 zuwa 2015 amma ni yanzu lawyer ne mai zaman kanshi dake aiki a nan binin tarayya Abuja
dattawan arewa su yi taro a yi kira ga zaman lafiya na kudu su yi na ko'ina wasu ana kuma sai ka ji fitina ta barke saboda wasu kila bambancin ƙabilanci addini da sauransu
kun tsalmuki Najeriya shine ya kawo mana wato zamantakewa da kare dukiya da rayuwa na ɗan Najeriya yana ƙarshen gwamnati ne daga gwamnati na babban role wato abu da ya kamata ta yi jishiki wurin yin kokari lura da irin abin da suke faruwa yanzu wanda da baya faruwa gwamnati ba ta taɓa zamu zama lafiya ta kwanta da hankali shi ta ga cewa inda ake samun fitin tunoni an ɗauki matakai na a zauna lafiya zaman lafiyan nan ba a taɓa zaman lafiya sosai inda aka samu mutane aka samu rest tips wato wasu mutane wanda suna ta gadan ba su da aikin yi wannan gwamnati na wannan lokaci ana yin kokari wurin samun aikin yi to amma dole ne wasu fitin suke faruwa yanzu na farko kashe-kashen da ake na biyu sace mutane da ake na uku fyaɗe da ake ta department abubuwa da dama da ake ta yin nan wanda yayi na tamgane katutu to wajibi ne a ɗauki mataki da haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar cewa an kama samun sauƙi a kan al'amari sun don wannan harka da muke demokradiya wanda yazo da wannan gwamnati namu ko kuma gwamnati ne ga 1999 zuwa yanzu to ba yanda za a wani demokradiya idan babu zama lafiya a Najeriya yanzu kana da katin zabanka ba wani wanda zai je jefa katin in an ce za a jefa bomb ko wani bomb ya fashe a wani lokacin gwamnati ya je bulayi har ta zai shi zai sabi so da haka we need peace muna buƙatar zama lafiya kuma wannan ya daga ga inda gwamnati ta ƙara lura da mutane a ƙasa a sauko ƙasa a sa abin da ke damun talakawa shin me ke damun su yanzu shi talak abin da ke damun su a yanzu har da ke ce mu abin da tare mutane ka shine yunwa da fatara taluci yayi katutu wajibi ne a ce za a taimaka ma ɗan Najeriya su a yi wani mechanism a ɗauko wani policy wani hikima na gwamnati wanda jama'a ya samu abinci su samu su shiga cikin sauki yo a Najeriya in zai ci ɗan indomie ɗin nan da safe ya hau a taɓa ji zai nemi kofar sisi dan Najeriya bai kike jika masaji Central Bank a Najeriya ba shi ba ma san wannan wuri ba tunda a Najeriya a kashi mu 100 kashi kusan 90 matalauta ne in kalilin ne ke boko nan da masu madafan iko so da haka dole ne gwamnati ta dawo ta koma ƙasa menene za a dauko cikin gaggawa a taimaka ma jama'a ɗan Najeriya suka cin abinci su ka samu sauki su dan iya hawa mota je ko mashin ko a taba ko je tana su in suke harkoki ga rabon su in ba wannan akwai problem saboda menene mu ɗan siyasa ba mu da yawa ko a local government naku ko a state naku kai ko a gidan ku ɗan siyasa ba yawa amma rashin yawan mu ɗan siyasa mu ne zamu kawo tallan ɗan takara ma jama'a masu yawa masu ƙura'a har idan an san biyan bukata a zo a ce eh wasu sanadiyan wani gashi an zo an kawo mana bohol ko ga an kyauta mana har jama'a samu abin cewa dividend of democracy wato roman democracy to amma in aka waye gari jama'a masu yawa wannan ba ɗan siyasa bane ko suke da abin cewa PVC katin zabe to akwai matsala fa saboda masu in muka sake jama'a suke mana bore ko suka tada hankali akan cewa yunwa ya ishe su talauci ya ishe su mutum na gaza mutu a tsaye da lafiyar shi da kurcin shi to babu shakka ran zabe fa ba wanda ya isa ya ce zai kashe zabe kuma abin da ke faruwa ne shine dokan zabe ya nuna cewa ba wanda zai je ran zabe ya wa'azi ko ya campaign a ni zabe sannan kuma yancin ka ne ka zo ka zabe idan dan Najeriya wanda ba dan siyasa ba ka ji zaka matsa ran zabe to ko me ne ya faru da kai so daga dole a dauki matakin a taba hankalin ɗan Najeriya a sassauta ma ɗan Najeriya ɗan Najeriya su farga a ganin su ana son su ba musguna masa ake yi ba a dauki matakin da za su samu sauki na rayuwa kamar Abu Ghuraibi na faɗi abincin nan da movement ya kasance ɗan Najeriya zai iya samu ya ci abinci a dauki mataki haƙƙin gwamnati ne aikin gwamnati nazari cewa me za ta yi cikin gaggawa yanzu saboda jama'a suna cikin rudu suna cikin rububi kuma maganar tsaro ana ta kokari kuma amma abubuwa za su barkewa saka haƙƙin gwamnati ne kuma kullun tsarin mulki na gida tana da mana su ne shugabanni su za su tsiro ɗan Najeriya nasu biyayya ne
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni sai mu da wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni sai mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni
Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya kasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhakaya, Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya.
Allah ku shine dukkan ya mu barbo banci na kaji da ku an